Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 24 ga watan Oktoba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Wani jami'i a Niger da wani mai fashin baki sun ce sai ta yi mazauna ƙauyen da aka kashe sojojin Amurka hudu a nan cikin wannan wata. Babu mamaki idan sun jinkirta su domin ake shirya musu harin kwantan bauna. Babban hafsoshin Amurka General Joseph Dunford ya ce akwai bukatar a gudanar da sahihin bincike cikin hanzari domin iyalan sojoji hudu da aka kashe a Niger din su fahimci gaskiyar abin da ya faru. An saka sunan shugaban China Xi Jinping a kundin tsarin mulkin jam'iyyar Kwaminisanci mai mulkin Sin, wanda hakan ya daga matsayinsa zuwa daidai da na Mao Zedong, wanda shine ya kafa kasar Sin mai bin tafarkin Kwaminisanci.
A shirin mu na yanzu muna dauke da rahoto akan ranar tunawa da kafa Majalisar Dinkin Duniya shekaru da dama da suka wuce, wato yau ranar 24 ga watan Oktoba. Bayan haka za ku ji ƙarin hasken da kakakin dakarun tsaro na musamman na jihar Plateau ya yi game da wani rikici da ya faru a garin Sop a ƙaramar hukumar Riom jihar Plateau a ƙarshen makon da ya gabata. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani mummunan haɗarin mota da ya faru tsakanin garin Douala da Yaoundé a ƙasar Kamaru. Kamar kowace ranar Talata, yau ma za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumele shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masauraro, barkamu da warhaka. Wani jami'i a Niger da wani mai fashin baki sun ce za ta iya yiwuwa mazauna ƙauyen da aka kashe sojojin Amurka hudu a wannan watan sun jinkirta wa sojojin da yayin da ake yi musu shirin kai musu harin kwantan bauna. An tsara magajin garin ƙauyen na Tonga mun kai la alasan tun afkuwar harin. Kamar yadda magajin garin Almu Hassan ya ce, wannan na da alamar tabbatar da zargin da ake na hannun mazauna ƙauyen. Jami'an gwamnati da dama sun gasganta kama daga cin. Hakanan, Karimu Suma, wakilin yankin Tallaberi, ya tabbatar da kama daga cin a lokacin da ake muhawara a majalisar dokokin kasar kan ƙara wa'adin dokar ta ɓaci a ɓangaren kasar da ake fama da rigingimu.
Babban hafsan hafsoshin Amurka, General Joseph Dunford, ya ce akwai buƙatar a gudanar da sahihin bincike cikin hanzari domin iyalan sojoji hudu da aka kashe a Nijar su fahimci gaskiyar abin da ya faru. Janar ɗin na sojan kundin bala Amurka Dunford ya yi magana da manema labarai a jiya Litinin a lokacin da gwamnatin Trump take ƙoƙarin bayyana haƙiƙanin abin da ya faru da kuma dalilin da ya sa hakan ya faru. Dunford ya tabbatar da cewa akwai tambayoyi da yawa da babu amsarsu nan take, kuma hatta hukumar tsaron Pentagon bata san haƙiƙanin me ya faru ba kuma ta yaya. Ya ce za a yi gudanar da binciken ne domin gane kurakurai. Janar ɗin ya ce abin da aka sani shine mayakan yankin da ke da alaƙa da ISIS sun yi wa dakaran Amurka kwantan ɓauna. Tambayar da har yanzu ba a san amsarta ba ita ce me ya ɗauki dakaran tsawon awa guda kafin su nemi taimako bayan haɗuwarsu da abokan gaba, wanda hakan ya jawo ƙarin awa guda kafin jiragen yaƙin Faransa su isa wurin.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yau Talata yana ziyara a Pakistan domin ganawa da shugabannin kasar da kuma jaddada sakon gwamnatin Trump na cewa da akwai su ɗauki matakin ƙarin matakai akan Taliban da kuma sauran ƙungiyoyin tsageru da ke kasar. Ya ƙara da cewa dangantakar Amurka da Pakistan za ta dogara ne akan yadda Pakistan ta tunkari wannan matsala, kuma gurin shine a samar da zaman lafiya da daidaito a Pakistan da kuma Afghanistan din. Pakistan ta tabbatar da cewa tana da cewa akan Taliban, amma ba ta iya juya kungiyar ko shugabanninta.
An saka sunan shugaban China Xi Jinping a kundin tsarin mulkin jam'iyyar Kwaminisanci mai mulkin kasar Sin, wanda hakan ya daga matsayinsa zuwa daidai da na Mao Zedong, wanda shine ya kafa kasar Sin mai bin tafarkin Kwaminisanci. Sauyin da aka yi wa tsarin mulkin ya hada da saka manufofin da tunanin Xi Jinping akan kwaminisanci mai sigar China mai la'akari da zamanin yau. Wadda jam'iyyar ta amince da haka a yau Talata yayin da aka kusa rufe taron da ake yi bayan kowace shekara biyar wanda ake yi a Beijing. Wannan shirin ya saka jam'iyyar kwaminisanci akan gaba akan dukan lamarin kasar da harkokin yau da kullum a China. Kama daga kan kula da tattalin arziki da kuma tsaro da kuma tarbiyyar gyaran kasar.
To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Masu fashin baki sun ce Iran da Syria na ƙara ƙarfafa dangantakarsu ta fuskar tsaro da zai ƙara kusantar da kasashen da juna guda biyu. Kamar yadda aka ga shaida a ziyarar baya-bayan nan da babban hafsa a rundunar mayakan Iran mai kula da harkokin mulki manjojinar Muhammad Bagheri ya kai a birnin Damascus. Kasashen biyu sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar fahimtar juna inda suka ba da sanarwa akan shirin ƙara haɗa kai. Iran ta kai wannan ziyara ce jim kadan bayan da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yayi gargadin cewa ba bai lamunta ba da kasancewar sojojin Iran a makwabciyar kasar Syria. Masu fashin baki sun ce lokacin ziyarar ya tabbatar da dalilin tattaunawar.
Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya ce tilas a ci gaba da zaben shugabancin kasar da za a yi ranar Alhamis koda kuwa shugaban ƴan adawa Raila Odinga bai shiga zaben ba. A wani taron kamfe da ya ajiye Litinin a wata unguwa a Nairobi, Kenyatta ya ce muna roƙonku ku cikin mutunci da girmamawa mazauna Kayole, don Allah ku fito ƙwanku da kwarkwata ku jefa mana ƙuri'a. Alhamis za ta kasance ranar zaben shugaban ƙasa karo na biyu cikin wannan shekarar. Kotun kolin ƙasar ce ta yi watsi da sakamakon zaben da aka yi ranar 8 ga watan Agusta, wanda ta ce yana cike da maguɗi. Shugaban ƴan adawa Raila Odinga ya janye daga takarar yana mai cewa hukumar zaben Kenya ta kasa yin garan bawul ga tsarin zabi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau ranar 24 ga watan Oktoba Majalisar Ɗinkin Duniya ke bikin kafa majalisar tun bayan yakin duniya na biyu da kuma duba irin ayyukan da take yi. Kamata yayi yau ta zama ranar hutu a kasashen da ke mambobin majalisar, sai dai ba haka lamarin yake ba. Kowane alfanun majalisar ke da shi a faɗin duniya. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibran ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ranar 24 ga watan Oktoba kowace shekara dai rana ce da aka ware domin bikin ranar kafa Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci ƙasashe mambobi a wannan majalisa da su ayyana yau a matsayin ranar hutu a ƙasashen su. To sai dai kuma ba dukkanin ƙasashen duniya ne ke bin wannan shawara ba, ce kuwa har da Najeriya. Akasari ma dai ɗan ƙasar da yawa ba su san yau ce ranar da aka ware domin Majalisar Ɗinkin Duniya ba, kamar da wasu daga cikin su suka shaida mani.
Ban san da wannan ranar ba.
To lalle haka ne, gaskiya ban sani ba kan, tunda kaga ana aiki a Najeriya yanzu.
A sakonsa na bana dai domin wannan biki, babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga ƙasashen duniya da kuma al'ummomi daban-daban da su haɗa kai domin magance matsalolin da ke tunkarar duniya baki ɗaya. Yana mai cewa matakan magance waɗannan matsaloli na hannun al'umma ne kuma da ƙasashe, don haka kamata yi amfani da su domin magance matsalolin tun kafin lokaci ya ƙure. Yace ƙasashen duniya na fuskantar bala'o'i daban-daban, cikuwa har da barazanar yaƙi na nukiliya, abinda kuma bai kamata ba. To ko da yake al'umma da dama dai ba san alfanun wannan rana ba, na tambaye su akwai wani alfanu da Majalisar Ɗinkin Duniya nan ke da shi a irin ayyukan da majalisar ta gudanar tun shekarar 1945 da aka kafa ta, wato bayan yaƙin duniya na biyu.
Zan ce akwai, kuma zan ce babu, saboda wajen sashin tsaro ko kuma siyasa ba ta aiki, amma ita inda muke ganin take da shi amfanin sa domin mu masu shaurar radio ne, muna ji ana cewa Majalisar Dinkin Duniya ta kawo taimako idan inda suka samu akasin wajen kamar maganan Boko Haram, zaka ji an ce Majalisar Dinkin Duniya ta kawo musu don idan Najeriya ne za ta kai taimako, zaka ga an ce ba kai musu ba, amma suna Majalisar Dinkin Duniya ta kawo musu, to shine na san amfanin Majalisar Duniya amma ba ta wajen wakilcin kasa ba.
To kai kana jin akwai wani alfano da take da shi ga kasashe masu tasowa musamman Najeriya?
Tana mana gogari don wani lokaci za ka ga abu ya taso kamar taron da aka yi kwanakin baya da Buhari ya je, kaga ya magana batun yaki nan da ake ina ne inda ake kashe musulmai da ina ne yayi batun magana wannan waje, kuma in ba kamar shi ba da ya tashi tsaye irin wannan bayani, kaga mutane sun yarda da wannan maganan da yayi, kuma maganan nan ta shiga zukatan mutane sosai kuma ta karbu, don haka suna bakin kokari ta wani sashi kuma gaskiya sai dai su kara bincikawa su kara duba abin da ya dace su yi wa jama'a, ko ba gaskiya ba.
Bikin da yau dai ya zo ne a daidai lokacin da Majalisar Dinkin Duniya har ila yau ta ware ranar 24 ga watan na Oktoba a matsayin ranar wayar da kan al'umma ta amfani da kafofin yada labarai da ake kira World Development Information Day, da nufin jawo hankalin al'ummar duniya game da matsalolin da ake fuskanta wajen cigaban al'umma da kuma hanyoyin da za a bi na haɗa kai da juna domin a guda tare a kuma tsira tare. Baban Yajibin Murya Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibril. A ƙarshen makon da ya gabata ne mazauna garin Sop a ƙaramar hukumar Yom da ke jihar Plateau suka yi wata zanga-zanga akan mutuwar wasu mutane biyu. To ko me ya haddasa hasarar rayuka? Za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Zainab Babaji ta aika mana.
Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta ce ba a kashe kowane jami'in ta ba a cikin rikicin da ya auku a ƙauyen Sop da ke ƙaramar hukumar Riyam a nan jihar Plateau, sai dai ta tabbatar da mutuwar mutane biyu, wasu kuma suka jikkata. A cewar kakakin rundunar tsaron a jihar Plateau Captain Umar Adam, banda tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu, haƙƙinsu ne su tallafa wa al'umma da duk wani abin da za su iya amfana da shi. Kan haka ne rundunar ta buƙaci yashe wata rijiya da ta yi shekara 35 ba a amfani da ita, inda a cewar kakakin aka kira wasu matasa biyu aka biya su haƙƙinsu don yasan rijiyar. Da suka shiga cikin rijiyar sai dukansu suka rasu. Lamarin kenan da ya tada zanga-zanga daga jama'ar ƙauyen. Ina gaskiyan cewa jama'an ku kuma sun harbe mutum hudu.
Su waɗanda suka samu rauni da har waɗanda suka yi su kama mutanen su na ƙoƙarin su kwashe bindiga da ke hannun mutanen su. Ƙoƙarin hukuma za su kwashe bindiga ne da nan wajen shi ne sai bindiga ka ne da su zuwa dafa shi kuma irin garin hukuman kallon bindiga shi ma su yi wuri da kuma shi zai yi hawa mutanen wajen haɓara.
To amma rahotanni sun nuna cewa mutum hudu dai sun mutu, wato da wayan biyu da suka rasu a cikin rijiya sun zama shida.
Mutane biyu shi ne suka rasu a cikin rijiya, sai kuma mutum uku wa'anda an halu su a kamfani kuma a mutum wajen ba su wanda su suna kwanci a asibiti.
To ina gaskiyan cewa kuma jami'an ku guda biyu ko sun mutu ko an kashe su?
A'a, babu ba a yi haka ba.
Garin kare al'umma ko kuma taimaka musu sai ka ga wani lokaci ba su da wani ƙwarin gwiwa akan jami'an ku, saboda daga abu ya tashi sai ka ga jami'ai su yi amfani da bindiga wajen ji musu rauni, ba ka ganin kaman wannan yana janyo rashin yarda tsakanin ku da al'umma?
Ai, ba wai sun yi amfani da bindiga ba ne a kan tsirrakan, a'a, hukuma suka zo da ƙarfi don ba mutane da yi ba.
Kakakin rundunar tsaron STF a jihar Plateau kenan Captain Umar Adam. A bangare guda kuwa na tattauna da wani da aka ji masa raunin harbi da bindiga da ke kwance a asibiti mai suna Danjuma Kaze.
Na je bakin rijiya, gaskiya mutane suna ta jefa kura
rijiyar daga tambaya na ce me ya faru shi ne ka ga mun cewa wai ai sojoji ne sun sa wasu yara su yada musu rijiya na farko ya shiga ya fita ba ya biyu ma ya sake shiga bai fita ba duka sun mutu a cikin rijiyar shi ne mutane sun mutane ne sun kada zanga zanga kawai sojoji ko sun fara harbi kawai to ni na kan ahadi yaro na so muna kokarin kudi don tsoron harbi in ma kamar wala kan rijiyar ba sun a rijiyar ba kan
Yayin da na isa garin na tarar ba matasa da mata da adda ke saye da sayarwa wa matafiya akan hanya daura da shingen jami'an tsaron inda bayanai ke cewa jami'an sun hana kowa gudanar da kasuwanci kusa da shingen nasu Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
Zauna lafiya al'umma ta tsata gudiya zaman lafiya
Madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma bari mu leka kasar Kamaru inda wani mummunan hadarin mota da ya auku akan hanyar zuwa Yawun da ya hallaka mutane 20 da sanyin safiyar yau Talata wasu kuma sun jakkata ga rahoton Muhammad Awal Garba daga Kamaru
Wata motar safa mai dauke da fasinjoji guda 70 a cikin ta ta yi kahu gama da wata karamar mota a kan hanyar Duwale zuwa Yawunde da sanyin safiyar nan anda mutane 20 suka riga mu gidan gaskiya wanda suka jikkata kuma aka garzaya da su asibitin garin Munyabe domin ba su kulawa ta musamman a cikin watanni uku da suka gabata dai a rasa sama da mutane 250 a kan wannan hanyar na tambayi mai magana da yawun masu aikin sufuri na kasar ta Jamhuriyar Kamaru Alhaji Ismaila ko me ke kawo yawan hadari a kan hanyoyin kasar ta Jamhuriyar Kamaru
to madalla Muhammad game da wannan magana da kabani abin da ya kamata mutane su gane zagan cewa mutane na rasa rayukan su dama a hanyar mu kar a zargi gwamnati kawai saboda yanzu da kun aiki da muka sa a gaban mu wanda ya kamata mu magance zaka gani wato driver na ainihin motar sufuri ya dawo daga Ali Musali kamar Yawunde ba za a bar shi ya huta ba saboda ka'ida nuna cewa ya kamata ya huta hawa kusan biyu ko biyar daga dawowar shi za a saka mai a mota nan da nan a saka passenger ya tashi a wani lokacin ya koma kaga ba tare da ya huta ba shi sa muke samun yawan wato mutane masu mutuwa a kan hanya saboda direbobi su kansu suna da matsala da gaske kuma muna jawo hankalin direbobi saboda kai direbobi yana kan ainihin wato tuka mota yana da ainihin giya a hannunsa to idan wayannan mutane ina ba ku shawara mutane na jina yanzu haka nan duk wani mota kuka shiga ku ga wato driver na jan mota tare da ainihin giya a hannunsa to ku sauka daga wannan motar saboda a lokacin yanayin da yake ciki ba yanayi bane wanda zai isar da mutane saboda a kowane lokaci ya iya fuskantar wato hatsari kuma duka kurusa rayukan
na sake neman jin tabakin ministan sufuri na kasar ta Jamhuriyar Kamaru amma wayarsa ba ta shiga sai dai na yi kicin da mai bayi shawara ta fannin sufuri Alhaji Babangida ga abinda ya labarta mini
a gaskiya hanyoyin kasar mu na da matsaloli sosai amma muna kokarin gyara bayan haka kuma mun sa na'urori na daukan hoto a hanya domin sa direbobi su rage guje-gujen su amma ko da haka suna ci gaba
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Muhammad Awal Garba to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 11:18 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Cikin shirin namu na wannan makon zamu ci gaba ne a tattaunawa da muke da masu ruwa da tsaki kan harkokin noma a Najeriya inda muke jin dabaru da kuma shawarwari ga manoma da gwamnatoci. Dan tabbatar da bunƙasar noma a duk faɗin Najeriya da ma sauran ƙasashen yammacin Afirka. Idan ana biye da mu a shirin da ya gabata wakilin muryar Amurka Hassan Mai na kaina shine ya jagoranci zaman tattaunawar da ta hada da Malam Musa Labaran Wamba da Alhaji Musa Ibrahim ga ci gaban tattaunawar.
Gwamnatin tarayya ina ganin ya kamata ta kokari ta shiga karkara ta je kusa da ainihin inda ake noman zunzurutun sa. Ke kokari ta fitar da yanayi ingantacce wanda za a kafa kananan masana'antu waɗannan kananan masana'antu za su sarrafa duk nau'in abinda mutanen mu suke nomawa domin ainihin masana'antun su dauki mutane aiki sannan kuma waɗannan masana'antun da suka kafa wannan gurin dole suna da abin da Bature yake kira collateral za su yi mu'amala da manoman ido da ido sannan in ma gwamnati tana buƙatar wani abu tunda masana'antu ne na gona ko mutane ne kwararru za a dauka waɗannan guraren ina ganin za su fito da shawara ma ingantacciya ita kanta gwamnati za ta samu saukin daukan samfurin yawan mutanen da ya kamata su taimakawa sannan kuma ina ganin ita shinkafan nan mu daina la'akari da kan cewa ana fito ana shigowa da shinkafa da kasashen waje shi babban banki yana ganin cewa tunda ana shigowa da ita ta yana asaran daloli saboda muna buƙatar dala a Najeriya saboda abu ɗaya muka dogara da shi domin samun dala akwai abubuwa da yawa waɗanda idan an yi su ba ma ci a Najeriya ba ana fitar da su a waje kaga citta ana fitar da ita ridiya ana fitar da shi tafarnuwa ana fitar da ita kaga rogon nan ana yin flower da shi ana yin starchy da shi sannan auduga din nan za a fito da ainihin maganar noman ta zai samawa mutane aikin yi sama da mutum miliyan 7 idan aka taso da waɗannan kamfanin sannan kuma zai toshe ainihin shigowa da tufafi daga kasashen waje da dai sauransu akwai
nema kar ka manta ga karo a jiya ta Yobe
to kaga shi wannan gom Arabic ba ma Yobe kadai ba Jigawa da Maiduguri ina ganin akwai lokacin da aka fitar da wannan policy din kuma Yobe da kake magana da ita kasa ce wanda za ta iya daukan ridi kasa ce wanda za a iya noman kankana da ita babban abin da muke fama da shi shine a ina ne za a je a ajje waɗannan abubuwan idan an noma su ba za su riɓe ba Najeriya manoman Najeriya suna asaran sama da naira biliyan 45 a lalacewa amfanin gona wanda ya shafi tumatur wanda ya shafi albasa wanda ya shafi tarugu wanda ya shafi kankana da dai sauransu saboda haka ina ganin ya kamata gwamnatin tarayya ta zake dantse ta fuskanci wannan abun gadangadan domin noman nan shine zai samawa matasan mu kusan kashi 75 cikin 100 na ai noman nan tunda yaran nan suna karanta aikin gonan nan a karfafa su waɗannan malaman gonan nan da suke zuwa suna karanta aikin gona gwamnatocin jiha da kananan hukumomi su dauke su aiki su baza su karkara su je su koya manoman mu dabarun noma kuma gwamnatin tarayya dole fa ta yi aiki tunda tana da ma'aikatu a kowanne jiha tana da wakilin ta saboda haka wakilan jihohin nan su kokari su shiga lunguna su fito mana da ainihin asalin sahihin manoma domin kudin shi shiga hannun manoma idan sun yi kuskure kaga gwamnati ta san cewa wakilin ta ne ya kuskure ta san matakin da za ta dauka akan sa
na'am Malam Musa Labaran Wamba a matsayinka na manomi kuma ɗaya daga cikin shugabanni a kungiyoyin manoman nan idan da misali za a tambaye ka a ce menene matsalar aikin gona a Najeriya ko kuma aikin noma me zaka ce
to matsala shine suna da yawa na farko ka san shi noma har yanzu muna amfani da iri noma da muka tashi da shi noma gargajiya din na da shi ake amfani yanzu har yanzu in ka duba masu noma iri na zamani ba yawa bane da su kadan ne daga cikin mutane da suke nan kasa masu hali ne suke ta noma iri na zamani don saboda ya shafe magana aiki da tractor da kuma ana aiki da processing equipment to waɗannan duka ya dangata ga iri kudi da mutum yake da shi to dama mu abinda muke kokarin mu gani in dai gwamnati za ta yi la'akari da shi shine kungiyoyin din nan akwai kanana da muke ce bayan kungiyoyin na kama masu noma cita masu noma shinkafa masu noman masara akwai cooperative dan an register nasa da kananan hukumomi din nan a cooperative groups tun aka yi cooperative group dama mu kokari da muke gwamnatin za ta ba da loan na taimako manoma ya kasance su ne su ba da garanti na cooperative din nan su ba da garanti cross garanti muke kirawa su ba da cross garanti in duka ba su cross garanti ba lalle bane a ba su kudi kayan noma ake so inda na masu tsarafawa ne kayan tsarafawa suke so ba lalle gwamnati ta ba su kudi ba muna ce a ba su kayan noma in aka ba su kayan noma kamar tractor cewa to kowanne group an ba ku tractor koda daya ne a soma ayi kuma kowanne community ana noma a kowanne community muna ba da gaskiya in gwamnati ta bi ta yi la'akari da wannan za a bunkasa noma
Masu sauraro sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda zamu kawo muku kashi na ƙarshe a wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakin namu Malam Musa Labaran Wamba da kuma Alhaji Musa Ibrahim sai kuma wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina wanda ya jagoranci zaman tattaunawar sai kuma Julie Lazar Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Adamu Aliyu Ingulde da kuma Haruna Shu'aibu dan Zomo sun ce assalamu alaikum murya Amurka dan Allah ku tambaya mana al'umma Najeriya da suke murna saboda shugaba Buhari ya bada umarnin korar Abdulrashid Maina daga mukamin da aka daura shi tambayar mu anan shine da izinin wa aka nada Maina a wannan mukamin ko dai da gaske ne akwai makusantan Buhari da suke tsoma baki cikin gwamnati APC wannan abin kunya ne don haka ya kamata masu yiwa jam'iyyar APC mu kunya soyayya ku sani wannan mataki na shugaba Buhari abun kunya ne ba abun murna ba sai kuma sako daga Usaina Umar Forever da Aisha Usaini Dangote da Halima Haruna Sa'idawa Gashawa sun ce fatan alheri biyo ya Hausa muna jajanta al'ummar kasar Jamhuriyar Niger sakamakon harin da wasu ƴan bindiga suka kai akan jami'an tsaro muna fatan Allah ya kiyaye aukuwar nan gaba sai kuma sako daga Aliyu Ingulde a Katome mai gyaran keke a kasuwar Dambu'a da kuma Garba Sambiyola Gashawa sun ce muna fatan taron da akai a birnin Miyamai don samar da kudaden baki daya na kasashen Sadiyawo zai tasiri da kuma cimma nasara sabili da shekarun baya Margai General Sani Abasha da Kanal Kaddafi na Libya sun yi yunkurin hakan amma abin ya ci tsura sai kuma sako daga Yusuf M Ramadan mai gombawa daga jihar Gombe Najeriya ya ce korar da shugaba Buhari wa tsohon director ɗin Fanco yayi daidai ganin irin zargin da ake masa a baya da ya wawuce biliyoyin nerori muna fatan kotu za ta sake bincike a kansa idan ba shi da laifi sai ta wanke shi da soso da sabulu sai kuma sako daga Railway Ibrahim London wa jihar Adamawa yace ya kamata gwamnatin kasa ta Najeriya ta yi da gaske wajen yaki da cin hanci domin wannan ne farko alƙawarin da aka yi da ƙarshe kuma muna sako da hito daga Ahmadu Abasha Mashina Yobe wanda yace assalamu alaikum murya Amurka hakika yabon goni ya zama dole muna jinjina wa rundunar sojojin Najeriya sakamakon nasarorin da take samu na murƙushe ƴan ta da kai baya masu kai harhar akan bututun man fetur a yankin Niger Delta ƙarƙashin shirin tabbatar da tsaro a yanki mai taken Kurkuda Ismail.
A gaida Abdulaziz Adele Turu kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Wani jami'i a Niger da wani mai fashin faki sun ce za ta yi mazauna ƙauyen da aka kashe sojojin Amurka hudu nan a cikin watan nan babu mamaki idan sun jinkirta su yayin da ake shirye yi musu harin kwantan bauna. An tsare daga cin ƙauyen na Tonga Tonga mun kai la alasan tun afkuwar harin kamar yadda magajin garin Almu Alhassan ya ce wannan na da alama tabbatar da zargin da ake yi na hannun mazauna ƙauyen jami'an gwamnati da dama sun gazganta kama daga cin haka nan Karimu Suma wakilin yankin Tallaberi ya tabbatar da kama daga cin a lokacin da ake muhawara a majalisar dokokin kasar kan ƙara wa'adin dokar ta baci a bangaren kasar da ke fama da rigingimu. Babban hafsan hafsoshin Amurka General Joseph Dunford ya ce akwai buƙatar a gudanar da sahihin bincike cikin hanzari domin iyalan sojoji hudu da aka kashe a Niger su fahimci gaskiyar abin da ya faru. General din na sojan Kudumbala Amurka Dunford ya yi magana da manema labarai a jiya Litinin a lokacin da gwamnatin Trump take kokarin bayyana hakikanin abin da ya faru da kuma dalilan da yasa hakan ya auku. Dunford ya tabbatar da cewa akwai tambayoyi da yawa da babu amsarsu nan take.
Masu sauraro anan zamu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can anjima da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Saida Hamdun da ta hada shirin da bada umarni da injiniya Mufit. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.